da darussanmu a wannan masallaci mai suna Masjid Salam da ke unguwar Bala cikin garin Azare jihar Bauchin Najeriya. Wato mun fara bayani satuttuka da suka gabata, ko mun yi bayani akan abin da ya shafi muhimmancin kadaita Allah, mutum ya zama yana da tauhidi da kuma hatsarin shirka da Allah, hada Allah da wani Allah a wajen bauta. Wani Allah nan koda annabi ne, koda babban malami ne, haramun ne a bashi wani abu da Allah ta'ala yake banta da shi na bauta. Sannan kamar yadda muka alƙawaranta insha Allah ta'ala, yau za mu fara karatu cikin littafi da muka sanya, wanda littafi ne mai ƙaramin girma amma mai muhimmanci, kasancewar littafi ne da yake magana akan tauhidi. Littafi mai suna Al-Usul Salasa na Mujaddadin Tauhidi Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allah ta'ala ya ji kanshi da rahama. Wannan littafi malam zai mana bayani akan abin da ya shafi wato wasu abubuwa muhimmai, wanda ya kira sunan littafin da su shine Al-Usul Al-Talaka, wasu ginshikai guda uku. Ginshikan nan guda uku shine sanin Allah, sanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, da kuma sanin addinin Musulunci. Sannan waɗannan kamar yadda muka yi bayani su ne tambayoyi da za a yi wa mutum a kabari. Za a tambayi mutum dangane da Ubangiji, za a tambayi mutum dangane da Annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan za a tambayi mutum dangane da addinin Musulunci. Sannan malam Mujaddadi mawallafin wannan littafi Muhammad ibn Abdul Wahhab, kasancewar zamanin da yake ciki, da ya rayu a ciki, da ya zo ya ga mutanen shirka suke ta bautar kaburbura, sai ya zamo da'awarsa ya ba wa tauhidi muhimmanci. To mu ma kusan yanzu ba da'awar da take da muhimmanci wacce ta kai ta tauhidi, kasancewar tauhidin al'umma ya samu matsala matuƙa. Allah ta'ala ya shiryar da mu. Kai tsaye za mu fara karatu cikin littafin, malam yake cewa bismillahir rahmanir rahim. Malam bai muqaddima ba, kasancewar littafin malamai suka ce takaitacce ne, wai littafi ne babba ba, shi yasa malam bai fara shi da muqaddima ba, ya fara shi da bismillahir rahmanir rahim. Sannan buɗe rubutu da bismillahir rahmanir rahim sunna ne ta annabawa. Annabi Sulaiman lokacin da zai aika saƙo na da'awa ga Bilqis, yayi rubutu a ciki cewar innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da zai yi aike zuwa ga wasu sarakuna domin ya kira su zuwa ga addinin Musulunci, to yana fara rubutawa da bismillah da bismillahir rahmanir rahim. Dan haka dai koyi da Al-Qur'ani da kuma sunna, yasa malam ya bude wannan littafi nashi da bismillah. Sai yake cewa i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Malam yake cewa i'lam, ka sani, rahimakallah, Allah ya maka rahama. Wannan tausasawa ne na malami ga dalibi, yana isar maka da karatun tare da kuma maka addu'a ta Allah ta'ala ya maka rahama. Kullun haka ake so tsakanin malami da dalibi ya zamo akwai tausasawa. Malam yake cewa i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Yake cewa ka sani, Allah ya maka rahama, lalle ya wajaba akanmu mu san wasu mas'aloli guda hudu. Nan shimfiɗa malam zai yi kafin ya magana akan usul al-usul al-talatha. Yace al-ula, mas'ala ta farko, al-ilm, shine ilimi. Malam yace wa huwa ma'rifatullah, wanda shine sanin Allah, wa ma'rifatu nabiyyi, da sanin annabin su sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatu din al-islam bil adilla, da kuma mutun ya san addinin Musulunci da dalilai. Asaniya, mas'ala ta biyu, al-amalu bihi, aiki da ilimin. Kenan mutum ba zai yi aiki ba sai har yana da ilimin wannan abu din. Asalita, mas'ala ta uku, ad-da'watu ilai, kira zuwa ga wannan ilimi. Ar-rabi'a, mas'ala ta hudu, as-sabru 'ala al-adhafi, haƙuri wato a bisa cutarwa a cikinsa. Waɗannan su ne mas'aloli guda hudu da malam ya ce ya wajaba akan mu musan su dole ne. Mas'ala ta farko shine mutun ya zamo yana da sani ilimi. Hakikanin ilimi kuma shine mutun ya san Allah, ya san Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya san addinin musulunci. Musulunci ya zo ya kwadaitar da mu da mu tashi mu yi ilimi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce neman ilimi wajibi ne, farilla ne ta aini akan dukkan musulmi da musulma. Sannan ilimi abu ne da yake da falala a addininmu. Ilimi siffa ne daga cikin siffofin Allah ta'ala, ilimi siffa ne daga cikin siffofin annabawan Allah, ilimi gado ne na annabawa. Kuma madalla da gadon da suka gadar mana na ilimi, in kan ce da annabawa ko da Annabi sallallahu alaihi wasallam kuɗi ya gadar mana, da ya iso gare mu, da in ya iso Afirka wani mutum ɗaya ne zai danne shi. Amma kun ga da yake ilimi ya gadar mana, gashi har yanzu mu muna amfana da shi, kuma har a naɗe duniya ilimin nan zai ci gaba da wanzuwa. Shi yasa mafi alkhairin gado da annabawa suka gadar wa al'ummarsu shine ilimi. Amma lil asaf abun takaici za ku ga al'umma kuma tana kaurace wa mai karatu. Duk al'ummar da ba ta karatu kuma za ta mutu baiwa, kuma za ta kare a mai a bauta. Me yasa Yahudawa suke mulkan duniya? Saboda suna da mai ilimi na duniya. Shi yasa suke mulkan duniya. Kai da kuɗinka amma ka zama bawan kuɗin, za ka kai ajiya sai ka yi lallami a baka kuɗin da sunan ajiyar banki, kuma kuɗin naka ne. Wannan dukkan tsari ne na Yahudawa suka kawo mana, ba dan kowa ba, saboda suna da ilimin duniya. Dan haka duk wanda ya bi ka ilimi to zai iya bautar da kai. Shi yasa Abu Hurairah radiyallahu anhu da ya ga wata ran sahabbai suna kaurecewa karatu, sai dai kasuwa ya same su, ya ce ya kuka tare a nan ana raba gadon Annabi sallallahu alaihi wasallam a masallaci. Duk suka tafi masallaci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a kasuwar yana jiran su. Suka je ba su ga ko jakar kuɗi ana rabarwa ba, sai suka dawo wajensa. Abu Hurairah, mun yi masallacin amma ba mu ga ana wani abu ba, ya ce a'a ba ku ga komai ba. Suka je sun gani, amma karatun hadisi ake da Qur'ani da fiqh, ya ce kai can ku me gadon Annabi sallallahu alaihi wasallam? Ai wannan shine gadon Annabi. Kun ga Abu Hurairah ya yi wannan ishara saboda ya ga mutane sun shagaltu da neman duniya, sun rabu da me? Da karatu. Don haka ilimi gado ne na annabawa, madalla kuma da gadon da suka gadar mana. Sannan ilimi malamai suka ce falalarsa ma ya fi bauta. Da ka zo ka shagaltu da qiyamul layl da nawafil, gwala ka je ka samu karatu, saboda suka ce karatu amfaninsa yana yaɗuwa ne cikin al'umma. Amma in kana bauta, yanzu azumin litinin da alkamis in kana yi, kai kaɗai zai yi amfani. Amma in ka je ka iyo karatu to za ka ƙaru wananka, kuma haka ake so. Shi yasa magabata ba su yi sakaci da wasa wajen neman ilimi ba. Akwai misalai da yawa kaɗan daga ciki. Misalin Abdullahi ɗan Abbas, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu, Abdullahi ɗan Abbas shekararsa 13, yaro ne kun ga. To da ya ga Annabi ya rasu, kuma shi almajirin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne, sai ya ga to ai akwai sauran sahabbai manya, akwai sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallam da wato ainihin suka rage, manya suke da karatu. Wannan ka ɗan tara kyamarar na ko? Sai Abdullahi ɗan Abbas ya zo ya samu wannan mutumin Madina. Ku ji wannan kissar ku gane yadda sahabbai suke da kwaɗayin karatu. Ya ce da shi, ya ce wa ɗan Madina na, ya ce kaga Annabi ya rasu, amma ga manya-manyan sahabbai su Abubakar, su Umar, su Usman suna nan, ka zo mu bi kansu mu tattaro karatun da suke da shi. Wannan mutumin Madina ya ce yanzu kai kana tunanin har akwai lokacin da za a buƙace mu, alhali waɗannan ga su da ransu? Sai bai bi Abdullahi ɗan Abbas ba. Abdullahi ɗan Abbas ya ce shi kuma sai ya duku fa neman karatu, ya ce yana bi lungu da saƙo, ya ce yakan iya zuwa gidan mutum ya san mutumin ya san wani hadisi, ya dai samu mutumin yana baccin hantsi ƙailula, ya kwanta a ƙofar gidansa ga rana ga iska ya jira shi sai mutumin ya fito. In ya gan shi ya ce ya kai ɗan bafa Annabi sallallahu alaihi wasallam, mi ya kawo ka tsakar rana? Ya ce hadisi na samu labari, ka sani in zo ka sanar da ni. ba a dade ba sai ga Abdullahi Abbas ya zo bujumin malami wannan abokin nasa da Abdullahi Abbas yace yazo shi karatu yaki sai wata ran yaga an kewaye wani mutumi ana ta diban karatu da ya leka sai ga Abdullahi Abbas ne sai ci yaran nan ya fi ni wayo ina ta neman kuɗi ban tara ba shi kuma ya nemi karatu ya tara kullum matsalar duniya za ka iya kai ta shan wahala kana ta nema amma ta kime ta ki taruwa amma da wuya ka butulbar karatu baka samu rabanka ba haka kuma akwai misali na gaba Abu Darda yace wani mutumi yayi tafiya daga Madina yadda ya same shi a Damascus Syria yace da yaje shi sai yace wannan mutumin me ya kawo ka sai yace hadisi ne in samu labari ka sani shine nazo ka sanar da ni wannan hadisi yace ba kasuwa ne ya kawo ka ba ba ko me yace wallahi iya zuwa ne kawai na ji wannan hadisin a wajenka daga Madina ya tafi har ina har Syria sannan akwai Jabir dan Abdullah sahaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu labarin cewa akwai wani hadisi wani sahabi ya san shi amma sahabin wato yana Sham yace ya sai ragumi yayi guzuri wata guda yana tafiya sai da ya isa wajen wannan sahabi daidai kawai sai ya samu Abdullah dan Unais ne ma ya san shi suka rungumi juna suka gaisa yace Jabir daga Madina ka zo har nan yace wallahi me ya kawo ka yace wani hadisi na samu labari ka san shi sai na ji tsoro kan na mutu ban san hadisin ba ko kai ka mutu baka sanar da ni hadisin ba shi yasa na zo wannan kun ga kadan ne daga cikin misalan sahabbai yanda ba sa sakaci da wasa a bangaren me a bangaren karatu amma mu in an kawo misalan su domin muna can me can baya muna tsalelaku yanzu wani dan darasi tsakanin magariba da isha zai ci ina ba zai iya zama ba karatun ya masa me ya masa tsayi dan haka dai wannan gabar ta farko da malam ya faɗa shine abu na farko da ya wajaba akan mu sani shine mai ilimi da ilimi ne Allah zai daga darajar mu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat masu ilimi Allah ta'ala yana daukar ka darajar su a nan duniya da lahira Allah ta'ala ya datar da mu sannan malam ya ce ilimin shine mutun ya san Allah huwa ma'rifatullah jama'a duk ilimin da ba zai sanar da kai ka san ubangijin ka ba wannan ilimin bai da amfani duk ilimin da za a ce ka san shi amma kuma ka jahilci hakikanin waye ubangijin ka to baka da ilimi hakikanin mai ilimi shine wanda ya san ubangijin sa sannan wa ma'rifatu nabi da sanin annabi sallallahu alaihi wasallam hakikanin ilimi shine wanda ya san mai ilimi shine wanda ya san annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu din al-islam bil adilla sannan mutun ya san addinin musulunci da dalilai gaba ta gaba athaniya abu na biyu da ya wajaba mutum ya sani shine wato ainihin ya sani shine al'amalu bihi aiki da ilimi kenan nan gabar malam a jere yake bi maka cewar bayan kai ilimi to kuma dole kai aiki da me da ilimin idan kana da ilimi ba kai aiki da shi ba to kai koyi da yahudawa sune al-maghdub alaihim wadanda Allah ya fishi da su idan kuma ba ka da ilimi sai ka tsallake na farkon ba kai ilimi ba sai kake aiki to kana aiki bisa jahilci wannan kuma shine dabi'an nasara da Allah ya kira su da abdallin wala dallin wajatu kenan wanda yana da ilimi baya aiki da shi shi wannan Allah yana fishi da shi wanda kuma bai da ilimi yake bautawa Allah shi kuma batacce ne a karan kansa batacce ne kuma zai batar da me zai batar da waninsa sannan wajibin mai ilimi ne ya aikin da me ya aiki da abin da ya sani na ilimi fa alimun lam ya'malanna bi'ilmihi mu'azzabun min qabli 'ibadil wasan wani mai hikima yake cewa du mai ilimin da bai aiki da karatun sa ba to ranar lahira kafin a sa arna a cikin wuta sai an sa shi malamai suka ce meye dalilin sai yace hadisi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutum uku za a fara sa a wutar jahannama farko akwai malami yana da ilimi amma bai aiki da shi ba za a zo da shi Allah ta'ala zai zo da shi zai ce na baka Qur'ani na baka ilimi me kai aiki da shi sai ce nayi karatu kuma na karantar Allah ya ce ƙarya kake kai ne dan ayabe ka ma'ana ba dan Allah kai ba kuma an yabe ka an wasa ka an maka kirari shikenan mala'iku ku ja shi ku wuce da shi kenan dai kun ga bayan mutun yayi ilimi to dole ya aiki da me da karatu idan mutun yayi ilimi bai aiki da karatu ba annabi hadisi sallallahu alaihi wasallam yana cewa akwai wanda za a sa shi a wutar jahannama ranar alkiyama zai na juyawa a cikin wutar jahannama yanda jaki yake juyawa da a dutse irin nika da ake na dutse jaki yana juyawa iyayenmu sun sani to a wannan wutar jahannama za a sa shi yana juyawa yana kuma kashin uwar hanjinsa ɗan wuta za su taru su kewaye shi sai ya sheikh ya muka ganka a wuta mu in mun zo in kai mana wa'azi ba ma ji kai ya akai ka zo sai ce ni ma idan nace ku yi bana yi idan nace ku bari bana bari kun ji dalilin da ya sa ni Allah ya kai shi wuta kenan hatsari ne mutum ya zama yana da ilimi ko baya me baya aiki da shi gaba ta uku da ya wajaba mutum ya sani shine ad-da'watu ilai kira zuwa ga ilimi kenan ba za ka yi da'awa ba sai ka zama kana da me ilimi sannan ba za ka yi da'awa ba sai kai kana aiki da me da ilimin idan har kana da ilimi ko sai baka aiki da shi kake da'awa to Allah ya zargi mu'mina yake ce da su lima taquluna ma la taf'alun sannan yace ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun me yasa kuke umartan mutane da aikin kware ku kuma ba ku yi ba za ku zama masu hankali ba ma'ana me yasa zaka na cewa mutane ga hanyar aljanna kai kuma ba za ka bi ba me yasa zaka na cewa mutane wannan hanyar ta wuce ne kar su bi kai kuma ka bi ta kenan ba za ka yi da'awa ba sai ka yi ilimi ba za ka yi da'awa ba bayan ilimi kuma sai ka yi aiki da me da karatunka idan kuma ba ka da ilimin sai zamo aiki kake yi kawai bauta kake kun ga mutum ya zama batacce kuma yake da'awa to zai kira mutane ne zuwa ga bata kuma zai kira mutane zuwa ga halaka sahabbai sun yi bulaguro wani janaba ta kama shi kuma kansa ya rotse sai ya tambayi jahilai cewar ga janaba kansa kuma ya rotse zai iya taimama suka ce sai zai wanka ya ce da sanyi in ya zai iya cutuwa suka ce ba makawa sai zai wanka sai ya wankan kuma sai ya mutu annabi ya ce sun kashe su Allah ya dine musu sun kashe shi ya ce ai warakar jahilci shine tambaya su ba masu da'awa ba ne ba su da sani kamata ya yi tambaya da ba su sani ba kenan in za ka yi da'awa ka yi kira a bisa jahilci zaka halakar da wani da kuma zaka halakar da kanka kissar wanda ya kashe mutum 99 da ya tashi yana son tuba sai dai ya samu mai bauta ba malami ba kun ga ya samu wanda al'amalu bihi yake kawai sai kuma da'awa sai ya ce ya kashe mutum 99 zai iya tuba jahili ne bai da ilimi sai ya ce ba halin tuba har zai fita kawai sai ya ce tunda ba halin tuba ba za a ci gaba kawai sai ya dawo sai ya gice masa kai ya kashe shi sai ya cike 100 kun ga jahili ya jahilcinsa ya haifar masa me ya rasa ransa to wannan gabar dai ta addawa mutum ba zai yi da'awa ba sai ya yi ilimi mutum ba zai yi da'awa ba kuma sai yana aiki da me da ilimin kenan ilimi na farko aiki da ilimin sai kuma ka je ka yi da'awa da'awa kuma aiki ne na annabawa kuma da da'awa za mu ceci al'ummarmu idan muka ga al'umma tana barna muka shiru to idan halaka ta zo za ta hada kan mai uwa da wabi amma idan har muka ga barna sai muka yi da'awa muka hana to ko ba a hannuban Allah ya turo bala'i da masifa zai tsamar da mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga mana misalin masu hana barna shine yace kamar misalin wasu ne da suka shiga jirgin kwale-kwale jirgin ruwa babba wasu suka zamo a gidan ƙasa wasu a na sama yace suna tafiya a teku sai zamo na ƙasa in za su ɗebi ruwa a teku sai sun hauro ta sama sai su ɗebi ruwa sai suka cewa na sama muna matsa muku muna takura muku maimakon sai mun hawo sama kawai ku bar mu mu fasa ƙasa sai ruwa yana shigo mana ba tare da mun matsa muku ba annabi yace idan sun kame hannunsu duk sun tsira idan kuma suka rabu da su suka ce ba ruwanmu ku fasa ruwan ya shigo muku yace duk sun halaka to haka barna in an gani ba a hana ba idan aka zaba nan aka hana to da mai karnar da kai dukkan tsira idan kuma ka zaba nan kace mutane rabu da su sun lalace a rabu da su a tura musu aniya ko to idan bala'in yazo har kai za ta hada amma qissa ta cikin suratu ashabu suratul araf qissa ashabu sabt Allah ya ce falamma nasu ma zukiru bi anjayna alladhina yanhauna 'anil su lokacin da ashabu sabt wasu mutane ne aka ce kada su sura na asabar sai suke wasu suka musu wa'abi da suka kiji Allah ya ce sai muka tseratar da masu wa'azi kenan shi yasa yanzu idan mun ga ana barna zargin mai zargi ba zai saka ki fadan gaskiya ba za ka fada mutane mai gaskiya kamar na san shekarun baya mun yi ta wa'azi akan hadarin cin bashi saboda yanda har gwamnati ta bude mutane kofar Chelsea ta cin mai shi ta cin bashi bashi kuma muka cewa al'umma ana ci ne lokacin larura gwargwadon larura kuma da niyyar za a biya ha kawai in ba ni da bukatar bashi ka ban ka cuce ni idan kuma uzuri na 100 ne ka ban 200 ka cuce ni dan zan iya karar da wannan 200 saman a banza haka idan na karba ba da niyyar zan biya ba annabi yace wanda ya karbi bashi da niyyar zai biya Allah yana biya masa wanda kuma ya karba ba da niyyar zai biya ba Allah baya taimakon sa ya biya to kun ga dole in kaga mutane suna aikata wani abu marar kyau to dole sai ka wayar musu da kai kuma yawancin bashin ma yana da kudurwa a ciki haka yanzu idan kaga mutane sun bar bautar Allah sun koma bautar malaman su dole kai musu wa'azi cewa duk yanda mutun ya kai da daraja da matsayi to muna masa addu'a a tahiyya assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ya shiga ciki amma ba za mu bauta masa ba Allah dai ya shiryar da mu dan haka dai da'awa tana da muhimmanci da'awa aiki ne na annabawa Allah ta'ala ya mana dace arwabi'a gaba ta gaba shine as-sabru 'ala al-azafi hakuri abisa da'awar jama'a ba wanda zai da'awa ba cutar da shi ba saboda duk darajarka da mutuncinka a cikin mutananka baka kai daraja da mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin mutanansa baka bin ya fara wa'azi saboda al-amin suke ce masa sun fara rikici lokacin da aka sake ginin Ka'aba ya za a yi sumi su sanya Hajarul Aswad kowa na cewa shi zai manna da suka ga annabi suka yadda ya hukunci tsakanin su ajiya shi suke ba wa ajiyar su kowa ya aminta da shi amma da yazo ya fara musu wa'azi fa sun ce da shi mahaukaci sun ce da shi boka sun ce da shi makaryaci sun jefe shi da dutse sun rotse masa kai sun fasa masa kai sun fasa masa hakori ba irin abin da basu masa ba sun sa masa guba a abinci sun yi kokarin kashe shi duk kawai saboda yana musu wa'azi amma kuma sun yadda madama mutumin kirki ne annabi Musa wa'azi kawai yake wa al'ummarsa amma suka cutar da shi har Allah yake ce mana ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina alaw Musa fa barahu Allahu mimma qalu cutar da shi suka yi ba dan komai ba saboda me yana ce da su ce la ilaha illallah innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun sai ce wai mawaki mahaukaci zai ce mu daina bautar allolin mu kai a dukufa ai tai kenan yanzu ma an ka zo ka ce mutane su ce la ilaha illallah kuma su riko da la ilaha illallah za su ce da kai mahaukaci za su ce da kai mi duk wani bakar magana za su iya mi fada maka kafin kai an fada wa annabawa ne da suke kafin kai dan haka shi yasa duk wanda ya bi layin da'awa sai yayi hakuri Allah ya ce ya ayyuhal muddathir qum fa anzir wa rabbaka fa kabbir wa thiyabaka fa tahhir wa rijza fahjur wa la tamnun tastakthir sai yace wa li rabbika fasbir abinda ya shafi da'awa sha'anin ubangiji sai an yi mai hakuri fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب dan haka indai zakai da'awa dole sai ka fuskanci mi kalubale na cutarwa amma ba abin da yake kan bawa mai da'awa sai ya hakuri annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa umarni shewar an cutar da annabawa kafin kai fa sabaru suke hakuri an gane walaqad kuzibat rusulun min qablika fa sabaru kafin kai an cutar da annabawa an ƙaryata su an zage su an kore su a garuruwan su sun yi hakuri kai ma kai hakuri irin yanda suka yi dan haka duk wanda ya bi tafarki na da'awa sai yayi hakuri annabi ibrahim ba komai yasa aka yi majajjawa aka jefa shi a wuta ba sai san saboda me saboda da'awa annabi yunus ba dan komai yasa aka cutar da shi bakaƙen maganganu iri iri sai dan saboda me da'awa dan haka duk wanda ya ga zai na da'awa ya hakuri a bisa cutarwa da zai fuskanta mala yace wa dalilu qawluhu ta'ala dalili akan wannan gaba shine fadin Allah ma'ana akan gabar mutun yayi ilimi yayi aiki da shi kuma yayi da'awa kuma yayi hakuri shine fadin Allah ta'ala wal asr Allah ta'ala ya rantse da wato ainihin zamani yace innal insana lafi khusr lalle dan adam yana cikin hasara illal ladina amanu sai wadanda suka yi imani wa amilu salihat suka yi aiki na kware kun ga imani baya yiwa sai da ilimi sannan suka yi aiki na kware shine al amal wa tawasaw bil haqq suka yi wasiya tsakanin su da gaskiya kun ga an samu da'awa wa tawasaw bis sabr suka yi wasiya da hakuri kun ga an samu hakuri sannan wannan duk littattafan malam haka za ku ga in ya kawo ma magana zai kawo ma dalili alqur'ani da sunna to addini daman dole baya rabuwa da alqur'ani da me da sunna duk wanda yace zai raba alqur'ani da sunna to ba musulunci zai yi ba an gane kuwa yanda Allah ya saukar da alqur'ani haka ya saukar da ingantacciyar sunna ga annabi sallallahu alaihi wasallam qala shafi'i rahimahullah babban malami imam shafi'i Allah ya masa rahama yake cewa law ma anzalallahu hujjatan ala khalqi illa hadhihi sura lakafatu da Allah bai saukar da wata hujja ga bayansa ba sai wannan sura da ta isar musu malamai suke cewa da Allah bai saukar da wani abu akan abin da ya shafi imani da aiki na kwarai da kuma wasiya da hakuri da gaskiya ba da kuma wasiya da hakuri sai wannan sura da ta isar ba dukkan hukunce hukunce wannan sura ta me ta isar mane wa qala al-bukhari rahimahullah sanan imam al-bukhari muhammad bin isma'il Allah masa rahama ke cewa babul ilmi qabla al-qawli wal 'amal babun da zai magana akan mutun yayi ilimi kafin yayi magana ko yayi aiki ilimi ne a farko والدليل قوله تعالى امام البخاري سيبوته چون دليل شينه فدان الله فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك فبدا بالعلم قبل القول والعمل واتو الله يجي الله يجي فاعلم كسني لا اله انه لا اله الا الله للي بابا ابو بوتا بيسا چنچنتا ده غسيا سي الله واستغفر لذنبك سننك نيمو غفره ذنوبك فبدا بالعلم سي الله فاره عمرني ده علمي فاعلم كسني قبل القول والعمل كافن ايكي كافن كتي لا اله الا الله كو كافن كني مغفر الذنوبي تو يزمو كانا دا سني ما لا يكي تشوا اعلم كسني رحمك الله الله يمك رحمه انه يجب على كل مسلم ومسلمه للي وجب اكن دكان مسلمي نميجي دا مچ تعلم وثلاث هذه المسائل واتو يكوي ودنن مسالولين غدا اوكو والعمل بهن كما ايكي دا سو الاولى مساله تفرقو uju wannan mas'alar annallaha khalaqana lalle Allah shi ya halice mu mu aqidar mu kenan wanda ya halitta shine wa Allah daidai lokacin da wani yake cewa shehun sa ne ya halitta an gane mu daidai lokacin da suke fada mu kuma muna cewa Allah shi ya halitta shi ya halice mu shine wanda ya halice mu wadanda suke kafin mu Allah ta'ala kuma yana cewa dama alqur'ani ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون انا افكر قراني ما الله yace ya ku wadanda suka yi imani ku bautawa Allah wannan da ya halitta ku sannan ya halicci wadanda suke kafin ku kenan mu aqidar mu kenan wanda yake halitta kuma ya halitta kuma ya halice mu shine wa shine Allah shi wanda ake cewa shi ma yanzu yana halitta halittar sa Allah hasali ma ya mutu da kuma shi yake halitta da ba zai yadda mi ba mutuwa tana da daci ya za ya zai mutu mutuwa ba ta da dadi wa razaqana sana Allah shine ya azurta mu Allah ta'ala yana cewa mi wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun inna Allah huwa razzaq dhul quwwati al matin Allah shine ar-razzaq mai azurtawa Allah ta'ala ka azurta mu arziki mai albarka dan haka mu aqidar mu shine wanda ya halitta mu kuma ya azurta mu da lafiya da iyalai da zaman lafiya shine ubangiji Allah ta'ala shi kadai mala yace walam yatrukna hamalan sanan bayan Allah ya halitta mu ya azurta mu to bai bar mu kalazuba ba bal arsala ilaina rasula sai da ya turo mada da manzanni manzo bayan manzo kamar ata'ahu dakhala aljanna duk wanda yawa manzan da'a to zai shiga aljanna wa man asahu dakhala an-nar duk wanda ya saba masa zai shiga wuta yanzu wallahi akwai wanda zai ce maka ko annabi ya fada in shehun sa ya fada zai ajiye na annabi ya dauki nawa da shehun sa wannan ba addini yake ba wannan ba addini yake ba addini bayan umarnin Allah ba wani umarni da yake da sama da umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowa a bayan annabi yake dan haka dai duk wanda yayi wa annabi da'a zai tafi aljanna duk wanda ya saba wa annabi kuma zai tafi wuta wa dalilu qawluhu ta'ala mala yace dalili shine fadin Allah madaukaki inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum Allah ya ce lalle mun aiko manzo zuwa gare ku manzon nan zai bada sheda a gare ku kama arsalna ila fir'auna rasula tamkar yanda muka tura wa fir'auna manzo fa asa fir'auna rasula sai fir'auna ya saba wannan manzo da muka wato aiko gare shi shine annabi Musa fa akhadnahu akhla wa bila sai muka rike shi riko mai tsanani muka halakar da shi saboda ya saba wa annabi Musa da Allah ya aika shi zuwa gare shi kenan wannan gaba ta farko kenan musancewar Allah shi ya halitta mu shi yake azurta mu kuma Allah bai bar mu kara zuba ba sai da ya turo mana da manzanni suka nuna mana tafarkin tsira suka nuna mana tafarkin halaka domin mu bi tafarkin tsira mu guje tafarki na halaka asaniya gaba ta biyu anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadati lalle Allah baya yarda ai tarayya da shi da wani a cikin bautarsa la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal wannan wanda za a yi tarayya da Allah din da shi mala'ika ne makusanci ko kuma annabi ne manzo kenan waɗannan sune ba wanda yake su daraja da matsayi annabawa mala'iku to su ma Allah bai yarda a yi tarayya da su cikin bauta masa ba shi yasa lokacin da me annabi Isa kiristoci suka ce me salisu salasa inna Allahu wal masihu ibn maryam Allah ya ce mal masihu ibn maryam illa rasulun قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه sai kuma yace kana ya kulani ta'am Allah ya ce annabi Isa bai kasance mi mal masihu ibn maryam illa rasul annabi Isa bai kasance ko ba ce manzo kafin shi kuma manzanni sun shude sai Allah ya ce mahaifiyarsa kuma mai gaskiya ce kuma sun kasance suna cin abinci malamai suka ce hikimar da Allah ya sa ya kawo kana ya kulani ta'am suna cin abinci duk wanda har zai ji yunwa ya ci abinci to bai cancanta a bauta masa ba so da in zai ci abinci cin abinci fa ba abu ne mai sauki ba ko abu ne mai sauki yanzu damuna bata fadi ba ko duk wanda yake so ya ci abinci da kaka da badi to dole fa yanzu ya fara kaiwa taki haka ne in ya gama kaiwa taki kuma zai je ya sassabe ya gyara gonar zai huda zai shuka ya noman farko ya maimai ya girbi ya yanka ya debo ya kawo gida ya su duba sannan ake samu a ci abinci to wannan ya cancanta a bauta masa kuma in ya gama cin dole ya shiga banɗaki in bai shiga banɗaki bai samu sati ɗaya sati biyu sati uku dole ya je ga likita dan duk wanda yake cin abinci to sai ya shiga bayi in kuma bai shiga bayi ba sai an hada da asibiti to kun ga kenan wanda har yake da cikin da zai ci abinci to bai cancanci bauta ba bai cancanta a bauta masa ba shi yasa Allah ya ce da waɗanda suka riki annabi Isa abin bauta kana ya kulani ta'am da annabi Isa da mahaifiyarsa ai suna cin abinci shi yasa malamai suka ce daga cikin fassarar Allahu Samad shine wanda bai da ciki Allah ba shi da ciki dan haka baya buƙatar abinci shi yasa shi Allah yut'im wa la yut'am yana ciyarwa shi ba a ci da shi saboda baya buƙatar abinci amma mu dole yanzu in baka ci ba daga safe yanzu da ban ci abinci ba yau in nazo nan karatun ba zai fita ba zai yi ba saboda kai bawa ne mai rauni dan haka dai duk yanda bawa ya kai da daraja da matsayi mala'ika ne shi annabi ne manzo ne to ba za a kai shi matsayi ya wuce na bawa ba duk duniya ba wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam daraja da matsayi amma Allah ya kira shi da bawa wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina wa annahu lamma qama abdullah tabaraka alladhi nazzala alfurqana ala abdihi Allah yake kiransa bawa ma'anar bawa shi ma yana da bukatuwa a wajen wanda ya halicce shi kenan ina kuma yanzu waɗanda suka zo a bayan baya sai a zaka rike su abin bauta sai akwai wanda fa naji ya ce matsalar Najeriya kawai a samu mutum bakwai ne hadi da shugaban kasa a je kaulaha a durku sa a kafarin shehun su a fadi matsalar ta wuce to kun ga al'umma mu tana da kishin karatu kuma me fadan wannan sai kaga akwai wanda suke gamsuwa da wannan magana ta sa wallahi muna da kishiruwan karatu muna da kishiruwan mutane zuwa san waye ubangiji ta'ala wallahi idan muka kaskantar da kanmu zuwa ga Allah Allah zai bude mana albarkatun samai da kasai idan muka kadaita shi Allah zai amintar da mu amma idan ya zama irin wannan hargowar yanda ake tafiya a kife to kuma ba za a samu aminci ba a gurguje as-salisa gaba ta uku mala yake cewa anna man ata'a ko kuma mala ya kawo dalili yashi wa dalil qawlu ta'ala wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada lalle masallatayya wasu malamai sun ce na al-masaji ana nufin masallatayya na Allah ne kada ai tarayya da Allah da wani a cikin masallaci wasu malamai suka ce ana nufin guraban sujjada tafukan hannaye guyoyi kan yan yatsun kafa da goshi da wannan na Allah ne kada a sanya su ga wani Allah dukkan ayat kuma tana iya dauka as-salisa abu na uku da ya dace mu sani mai aiki da shi shine anna man ata'a rasul duk wanda yayi wa Allah a manzon Allah da'a wa wahadallaha ya kadaita Allah to la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasula baya dacewa ya jubinci yana nuna soyayya da kauna ga masu saba wa Allah da manzon Allah walau kana aqraba qaribin ko da ko mafi kusa ne a gare shi wannan bawa kenan nan in har mutum yayi wa manzon Allah da kuma yana kadaita Allah to baya halarta gare shi yana jubintan waɗanda suke saba wa Allah kafirai mushrikai baya halarta ya jubinte su jubintar da zai na tsinkar da su sirrin musulmai ko jubintar da zai na fifita san su akan san musulmai kenan kun ga wannan masuka ne ga wanda suke nuna makauniyar soyayya ga yan kwallo kaga mutum yanzu shi yanzu wani saba soyayya da ake wa yan kwallo ko wani in ya ga dan kwallo sai ya fashe da kuka irin masoyi ya ga masoyi din nan karshen soyayya kenan to kun ga wannan in har mutum yana son manzon Allah kamata ya na begen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana begen sahaba ne sallallahu alaihi wasallam kana begen mutanen kirki amma waɗannan mutane fasikai wasu cikin su ƴan luwadi wasu cikin su kaza wasu cikin su kaza a ce su kake nuna soyayya da kauna to wannan ma ba addini bane a addinin musulunci akwai alwala wal bara alwala shine mu'minai suna nuna wa junan su soyayya yanzu kamar abin da yake faruwa da ƴan uwanmu a Palestine a Gaza yana mana ciwo kuma muna musu addu'a Allah ya taimake su to wannan shine alwala albara kuma mu barranta da kafirai da abin da suke wa ƴan uwanmu to dole musulmin kwarai sai an same shi da wannan duk yanda ake cutar da musulmi ake musguna mishi to kaji ana yi wa ɗan uwanka musulmi ne sannan duk yanda kuma kafiri yake wannan ta'addanci ya samu akwai albara zaka iya yanke alaka da shi amma lil asaf al'umma ba ta da alwara ba ta da mi alwala wal bara yanzu kasashen turai kaf suna bada makaman su ana yakan ina Gaza amma mu yanzu mu taimake su da abinci ma suna da iyaka da Masar suna da iyaka da Jordan ba su da nisa da Saudiya ba su da nisa da Lebanon ba su da nisa da Syria da ga sunan duka kasashen musulmai sun kewaye su amma suna kuka cewar a taimaka musu da ruwa a taimake su da magani a taimake su da abinci kowace kasa ta yi shiru ta ce ya Isra'il ta toshe kofa daidai lokacin da kuma duk kasashen duniya suke kasashen kafirai suke bada makaman su kuma ake wannan ta'addanci kun ga musulmai akwai karancin alwala wal bara tattare da su babu nuna wa juna soyayya alhali har daga nan da muna da halin taimakon su wajibi mu ne mu taimake su amma mu su ma na guza da su ba su da hali bare mu bare mu Allah ta'ala kai musu dauke ubangiji ta'ala ya taimake su akan abokan gaban su wannan shi ma karatu ne mai zaman kansa wanda a hankali zamu na sani me yasa ake yakin kuma yakin yake karewa so suke Isra'ila al-kubra a samu babbar Isra'il tamamai Gaza tamamai Masar tamamai Jordan kai ba Yahuda yana Isra'il a zaune ya ce yana jin kanshin dibinan Khaibar Madina kenan ma'ana Madina ma basu manta da ita ba mu muna nan a zaune ko ba Yahuda yana cewa bai manta da Madina ba gonar kakanninsa ne yana tunanin wata ran zai koma kun ga kenan musulmai su farka abinda kadan kadan suka fara ana cewa 1948 ko sun fara da ƴan kadan adadin su yanzu suna mamaya suna mamaya suna mamaya gaban musulmai ba su farka ba ina za a isa Allah ta'ala ya ba mu ikon farkawa kana farka a lahira Allah ta'ala ya rufa asiri insha Allah ta'ala nan za mu tsaya wani satin sai mu dora Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwaji wa zurriyyati kama sallaita ala Ibrahim بارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عما سواك اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة اللهم اشف اللهم وارحم موتاهم اللهم انصرهم على أعدائهم يا قوي يا عزيز اللهم عليك بأعدائك أعداء المسلمين اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك باليهود ومن والاهم اللهم عليك بالصهاينة ومن والاهم اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي فلسطين وفي سيريا وفي جميع أنحاء العالم يا قوي يا عزيز يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله